بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. a yanzu yammaci ne na alhamis wacce ta daidai da 8 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1436 wacce ta daidai da 25 ga watan June shekara ta 2015. wannan shine kasad na 158 daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna Darul Hadith As-Salafiyya wacce take nan gaskiya layout a Zaria jihar Kaduna a Najeriya. karatun da babban malaminmu Ash-Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith Al-Mufassir Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Awwal Adam Al-Albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi. muna fatan Allah madaukakin sarki ya kai haske kabarin shi. Allah ka gafarta mishi shi da uwar gidan shi da wato dan shi da mahaifiyar shi. muna fatan Allah madaukakin sarki kai yayyafin rahama akan kabarin su. idan ƴan uwa basu manta ba har yanzu bamu gushe ba muna karatu a cikin sura ta 2 daga cikin jeren giyar surori na alqur'ani wato suratul baqara. suratul baqara sura ce da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ya bar makka ya koma madina. sura ce wacce take dauke da bayani game da hukunce-hukunce bayani game da abubuwan da suka shafi shara'i da abin da ya shafi aqida da tauhidi da manhaji da sauran abubuwa makamantan waɗannan. idan ba ku manta ba mun karkare karatu tun daga aya ta 275 zuwa da 81 ayoyin da Allah madaukakin sarki ya bayyana hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da riba. mun karanta su kuma mun yi bayani daidai gwargwado. dan uwa ka yi kokari ka koma ka saurare su. mun tafi kai tsaye zuwa ga fassara da bayani game da aya ta 272 ayar da tafi shahara da ayatul daini. ajiya mun karanta ta kuma mun fassara ta sai dai a yau malam zai kara maimaita mana ita mu kara fassara ta mu yi bayani game da ita sannan mu fassara ayar da take gabanta sa'annan sai mu fitar da darussa da fawaid da hukunce-hukunce waɗanda ayoyin suke kunshe da su. muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu. malam bismillah aya ta 282 ya ayyuhal ladina amanu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه نفخه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
الله أكبر. الله مدوكين سركي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا يا قوة دكوك إيماني إذا تداينتم بدين إذن زاكي مؤاملة إذن تباشي mu'amala da bashi imma dai kudi za a karba a matsayin bashi imma kaya aka siya a matsayin bashi da kudin za a kawo ajalan imma dai wani nau'i na kasuwanci wanda sunna ta tabbata da shi kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi daga sahabi Abdullah dan Abbas ya kulla babi na musamman game da wato asalin wannan nau'i na kasuwanci. Wannan nau'i na kasuwanci shi ake kira da assalamu ko assalamu shine a bada dukiya, a bada kuɗi amma ba tare da an karbi wato kayan da aka bada kuɗi a madadin su ba. Ma'ana za a bada kuɗi hannu amma kaya sai a samu jinkirin zuwansu. wannan nau'i na kasuwanci shi ake kira da assalamu ko assalafu. Ya tabbata a cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga sahabi Abdullah dan Abbas, yake cewa as'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar Makka ya hijira zuwa Madina, ya tarar da mutanen Madina suna irin wannan nau'i na kasuwanci, suna yi game da kayan marmari, suna yi game da dabino, suna yi game da hatsi ash-sha'iru ko kuma wato alkama alqama, suna ba da kuɗi ga manoma dan idan yayi noma a bana ko a baɗi to sai su karbi wannan hatsi a madadin kuɗi da suka bashi a shekarar da ta gabata. Kaga bayar da kuɗi ba a karbi kaya ba. Ina fata mun fahimta. Da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi ya faɗi doka, ya faɗi ka'ida, da sai an cika sa'annan wannan nau'i na kasuwanci zai halatta. Annabi ya ce man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila waqtin ma'lumin. Annabi sai ya sanya ka'ida, dukkan abinda za a yi irin wannan nau'i na ciniki da shi, cinikin da ake kira da assalam, to lallai ne ya zanto kuɗin da za a bayar an san adadin su, sannan abinda za a ba da kuɗin a madadin shi da ake so a karɓa kaya ne ko hatsi, sai an san adadin shi idan na adadi ne, sai an san nauyin shi idan na aunawa ne, to sa'an nan sai an san yaushe ne za a karɓa, yaushe, wata nawa, kwana nawa, sati nawa, shekara nawa. Ina fata mun fahimta. To idan har wannan nau'i na kasuwanci ya cika waɗannan sharuɗa, to a daidai wannan hali ya halatta, ya halatta kuma ya fita daga cikin nau'in riba wacce za ta iya shiga cikin nau'in cinikayyar da aka yi da aka ba da kuɗi ba a karɓi kaya ba. Ina fata mun fahimta. Dan in baccin waɗannan sharuɗa da suka zo a cikin wannan hadisi, to da nau'i na riban nasi'a ta shiga ciki, saboda an ba da kuɗi ba a karɓi kaya ba a majalisin da aka ƙulla cinikayya, wanda ƙa'ida ta toshe riba ta al-fadlu, riban nasi'a shine ya zanto yadda ka bani kuɗi a yanzu to na ɗauki kaya na baka. Ina fata mun fahimta. Dan haka a irin wannan nau'i na kasuwanci da ake kiran shi da as-salafu ko as-salamu, akai istisna'in wasu nau'uka na kasuwanci waɗanda in baccin waɗannan sharuɗa da ka'idodi da shi ma ya haramta. Daga cikin nau'in kasuwancin da akai istisna'i aka ce banda shi, shine wannan as-salamu din. Amma kaga sayar da kayan da baka rike ba, wannan riba ce musulunci ya hana. Bai'u ma laysa indak, sayar da abin da baka da shi, ba shi a gurinka. Ina fata mun fahimta. To amma idan assalamu ne da waɗannan ka'idodi, to ya halatta. Ina fata an gane. Abdullahi dan Abbasin yake cewa wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya faɗe ta ne saboda ya bayyana halaccin nau'i na assalamu ko assalafu daga cikin nau'i na kasuwanci. Dan haka faɗin Allah da ya ce ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin, idan za ku yi cinikayya da bashi, imma dai kuɗi da za a ɗauka a bayar bashi, imma kaya da aka siya ba a bada kuɗin ba aka karɓa a matsayin bashi, imma wannan nau'i na kasuwanci da ake kiran shi da assalamu. Allah maɗaukakin sarki ya ce idza tadayantum bidainin, idan kuka ƙulla cinikayya da mu'amala ta bashi, faktubuhu, lallai ku rubuta ku rubuta bashin, ku rubuta sa'ad da za a dawo da wannan bashi da aka karba. Idan assalamu ne, ku rubuta abin da aka bayar, sannan ku rubuta adadin abin da ake da bukata. Idan na adadi ne, idan na aunawa ne, a rubuta nauyin shi, to sa'an nan a rubuta lokacin da za a karba, shine ila waqatin ma'lumin. Ina fata mun fahimta. Faktubuhu, lallai ku rubuta shi. Allah madaukakin sarki yace wal yaktub bainakum katibun bil adli, lallai a samu wani marubuci a tsakaninku, kai mai bada bashi da mai karba, to a tsakaninku a samu wani marubuci, lallai a samu wani marubuci, katibun bil adli, marubuci wanda zai rubutu da adalci. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, kada marubuci ya ki rubuta abinda aka yarjejeniya aka kulla na bashi, kada ya ki rubutawa kamar yadda Allah ya sanashe shi. Allah bai ma rowan ilimi ba, bai ma rowan gamdakatar da ya baka na iya rubutu da karatu ba, to kai ma kada kai ruwa. Ina fata an fahimta. Ka kyautata ta hanyar rubutawa kamar yadda Allah ya kyautata ta hanyar baka ilimi na rubutu da yayi. Ina fata mun fahimta. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, falyaktub, lallai ya rubuta, walyumlil ladhi 'alayhi al-haqq, wanda haƙƙi ke kan shi, wanda ya ci bashi, shi kuma sai ya rika fadi. Marubuci yana rubutawa kamar yadda na fadi a jiya, akwai at-taqdim wa at-ta'khir, wato asalin yadda gurin yake. Wal yumlil ladhi 'alayhi al-haqq, wanda ya ci bashi, ma'ana wanda haƙƙin mai kuɗi yake a kan shi, yayi shifta, falyaktub, marubuci shi kuma ya rubuta. Dan haka malamai suka ce an ce ya fada ne shi da ya ci bashi, saboda yayi ikrarin bashin a karan kanshi. Zamu zo mu ji daga cikin darussa da zamu koya a cikin wannan ayar, cewa yana daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da haƙƙin wani akan wani, ko hanyoyi da ake tabbatar da hukunci kaza akan wani, daga ciki akwai al-iqraru. Akwai al-iqrar. Wani ne yazo yace yayi zina, matukar bai da tabin hankali, matukar ba tirsasa shi akai ba, matukar ba yayi shagiya bane, ko yayi shaye-shaye, kwakwalwar shi ta tabu, to za a zartar da abin da ya fadi akan shi, saboda yu utabaru hadha iqraran, wannan ikrari ne. Ina fata mun fahimta. Dan haka ikrari na daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da haƙoƙi, haƙƙin wani akan wani, matukar wanin yayi ikrari wani na da haƙƙi akan shi. Ina fata mun fahimta. Wal yattaqillaha rabba, kuma ya ji tsoron Allah ubangijin shi, shi wanda yake shifta, yake dictation, yake fadi ana rubutawa. Ya ji tsoron Allah cikin abin da yake fadi, kada ya yi dungu, kada ya fadi wata kalma mai harshen damu. Ina fata mun fahimta. Lallai ne ya fadi magana da la tahtamilu akthara min wajhin, ya fadi kalmar da ba ta daukan ma'anoni da yawa, saboda kada a zo sa'ad da za a biya yayi inkarin abin da ya karba na bashi a hannun wani. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ولا يبخس منه شيئا. الله مدوكاكين سركي يچي كدا يا زبتري حقين وند يا باشي باشي وند يچي اكنشي كدا كتوي كدا كنقص دوكير ده يا باكا دبو 50 كدا كچي دبو 20 ني. Wala ya bukhas minhu shay'a. Ina fata an gani. Fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifan, Allah madaukakin sarki yace idan ya zan wanda haƙƙi yake akan shi mana wanda zai ci bashi sai ya zan wawa ne sai ya zan sakarai ne sai ya zan bashi da wato asalin tabbatacciyar magana da zai iya yin imla'i a rubuta au da'ifan ko kuma yaro ne kankani ko kuma tsoho ne ya tsufa saboda tsufa har ya sam ya fara samun rudu a cikin kokolwar shi Allah sai ya ce aula yastati'u an yumilla ko kuma bai iya fadi a rubuta ba zai iya imla'i ba ba zai iya shibta ba saboda bebe ne ko kuma saboda kurma ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki sai ya ce falyumlil waliyuhu bil adli waliyin shi to yayi imla'i a madadin shi da adalci yadda in shi zai yi imla'i Allah ya horar da shi da ya ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya kada ya asalin tauye haƙƙin mai bashi da ke kan shi to haka idan waliyin shi zai yi imla'i shi ma ana mishi gargaɗi da ya ji tsoron Allah ina fata mun fahimta falyumlil waliyuhu bil adli mun bayyana a jiya cewa kankanin yaro waliyin shi shine imma uban shi imma wasiyin shi wato wanda aka yi wasiya wanda uban shi yayi wasiya cewa wane yana hannun wane in na mutu ina fata mun fahimta dan haka idan kankanin yaro za a ciwo bashi to imma uban shi yazo yayi jawabi yayi imla'i a rubuta a madadin shi imma wasiyin shi ma'ana wanda amanar shi take a hannun shi ina fata mun fahimta dan ma'anar wasi shine sa'adda wani zai rasu sai ya ce wani ga ƴaƴana nan na baka su amana amanar su tana hannunka ka kula da su to kai ka zama wasiyin shi ina fata an gane dan haka Allah madaukakin sarki ce falyumlil waliyuhu bil adli waliyin shi yayi imla'i da adalci yaro wasiyin shi waliyin shi shine uban shi ko wasiyin shi sannan babba ko mara lafiya ko tsoho ko mahaukaci waliyin shi shine wakilin shi ina fata mun fahimta dan ka san in ka girma idan ka balaga da hankalinka to anan ba za a ce wani waliyinka ko wasiyinka bane sai dai a ce wakilinka ina fata an fahimta shi yasa masu daurin aure suna kure sai a ce ina waliyin amarya sai su ce da waliyin ango a ango bai da waliyi sai dai wakili shi wakili yake da shi ina fata mun fahimta wakilci ake mishi ina fata an gane Allah madaukakin sarki yace wastashhidu shahidaini min rijalikum kuma ku kafa shaidu biyu daga cikin mazajanku akan wannan rubutu da aka yi na bashi lalle ne a samu shaidu guda biyu waɗanda suke sune za a tsayar a matsayin shaida na cewa wani ya karbi bashi a hannun wani bashin kaza a rana kaza kuma da alƙawari na zai dawo da shi lokaci kaza lalle ne su san wannan ina fata an fahimta waɗannan shaidu kamar yadda muka faɗi a jiya wasu malamai suka ce kafa shaidu kamar yadda yin rubutun bashi suka ce wajibi ne wasu kuma suka ce ba wajibi bane mustahabbi ne abinda yake daidai jama'a kafa shaidu da rubutun bashi waɗannan mustahabbi ne a bisa maganar jumhurin malamai da kuma malaman hadisi malaman tafsiri da malaman fiqhu ina fata an gane dan gashi malamai suka aka ce waqtalafu hal hiya fardun aw nadbun wasahihu annahu nadbun ala ma yaati malamai sun yi sabani cewa waɗannan shaidu shin wajibi ne a kafa su ko kuwa a in an sa su shaidu suka zama shaida an yi daidai an yi mustahabbi wajibi ne ko mustahabbi wasu suka ce farilla ne wasu suka ce mustahabbi amma dai mustahabbi cewa kafa shedu mustahabbi wannan shine maganar da tafi karfi ina fata an fahimta wastashhidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani Allah yace idan ba a samu mazaje biyu ba idan mazaje biyu ba su kasance ba fa rajulun to a samu namiji daya wa imra'atani sai a samu mata biyu waɗanda su za su tsaya a makofin cikamakin sheda na biyu na fata mun fahimta dan haka shedu biyu maza an samu ɗaya ba a samu ɗayan ba ko kuma an samu ɗaya sannan ga wasu mata biyu ga maza da yawa to shin za a ɗauko namiji ɗaya ne a ɗauko mata biyu ko kuwa a'a ba a yin haka sai in an rasa maza biyu sannan za a ɗauko mata biyu malamai wasu suka faɗi maganar farko wasu kuma suka tafi akan na biyu amma dai maganar da take daidai jama'a daidai ne in an samu maza biyu a matsayin sheda daidai ne in an samu namiji ɗaya ko maza biyu amma aka karkace wa ɗayan aka ɗauko ɗaya aka hada da mata biyu a makofin wancan to sheda ita ma ta yi dan haka Allah ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun idan mazaje biyu ba su kasance ba a matsayin shedu fa rajulun to a samu namiji guda wa imra'atani a hada da mata biyu a madadin cikamakin sheda na biyu mimman tardawna minash shuhada daga cikin waɗanda kuka yarda da su ba da sheda kuka amintu da su suka zama adilai mutanen kirki kuma suka zama maza ba mata ba an fahimta suka zama wato masu hankali ba yara ba suka zama musulmi ba kafirai kirista ko yahudawa ba ina fata mun fahimta mimman tardawna minash shuhada'i daga cikin waɗanda kuka yarda da su su ba da sheda an tadilla ihdahuma manufar sanya mata biyu su zama sheda a madadin namiji ɗaya shine idan ɗayar ta manta shedar da aka kafa su fatuzakkira ihdahuma al-ukhra ɗayar sai ta tunatar da ɗayar ɗayar ta manta sai ɗayar ta tashe ta sai ta tunatar da ita wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u kada shedu su ki zuwa su ba da sheda idan aka kiraye su zuwa ga haka lallai an kafa ka sheda sai aka buƙaci da ka zo ka ba da ita to kada ka ki zuwa ina fata mun fahimta malamai suka ce wannan gaba tana ladabtar da madanda wato suke masu sheda ne ta bangarori guda biyu bangare na farko sa'ad da za a kiraye ka wani zo kai sheda za a rubuta wani zai karbi bashin wani to kada ka ki zuwa a'a ka zo ina fata an gane ka zo ka sheda wani ya karbi bashin wani abu na biyu shine a sa'ad da rikici ya taso ko aka samu musu to idan aka kiraye ka ka zo ka ba da shedar wani yana da haƙƙi a hannun wani to nan ma kada ka ki zuwa ina fata mun fahimta wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u kada shedu su ki zuwa ba da sheda da karbar sheda idan aka kiraye su zuwa ga haka wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kada ku kosa kada ku ki rubuta wato wannan sheda karama ko babba ina fata an fahimta ila ajalihi zuwa lokacin da akai za a dawo da wannan kudi lokacin da akai cewa wani zai biya bashin da yake a hannun wani kada ku ki rubutawa kadan ne ko me yawa ina fata an fahimta Allah ya ce zalikum aqsatu inda Allah yin hakan rubutawa da kafa shedu wannan shine yafi zama adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahada kuma shi yafi miƙar da sheda wa adna alla tartabu, kuma shine ya kai wato shine abinda yake wato baza wato abinda zai kai ga baza ai shakka baza ai musu na wane yana da haƙƙi a hannun wane ba, saboda ga shi a rubuce, ga shedu waɗanda suka sheda rubutun da aka yi wane ya ci bashin wane. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, sai dai fa idan kasuwanci ne wanda kuke gabatarwa kuke mu'amala da shi a tsakaninku, kasuwancin da yake a halarce, kasuwancin da babu bashi, kasuwancin da zai zama ga kuɗi ga kaya. Ina fata an gane irin wannan nau'i na kasuwanci. Falaysa alaykum junahun alla taktubuha, to babu laifi a kanku in ba ku rubuta ba, in ba ku rubuta shi ba, wannan babu laifi. Ina fata an gane. Zan sai kaya a hannunka, ga kayan ina gani, ga kuɗi a hannuna, na ɗauki kuɗi na baka, ka ɗauki kaya ka bani. Irin wannan nau'i shi ne tijaratan hadiratan, kasuwancin da gashi a halarce. Ba wai kasuwanci ne da ke tsakanin dukiyar da take ga ta ainun ne da kayan da ba su a matsayin ajal ba. Ina fata an gane. Allah ya ce irin wannan nau'i na kasuwanci, falaysa alaykum junahun, babu laifi a kanku, alla taktubuha, in ba ku rubuta ba, mana ko ba ku rubuta ba babu laifi. Amma dai Allah sai ya ce wa ashhidu idza tabaya'tum, ku kafa sheda idan kuka yi cinikayya, idan za ku yi siyayya ku kafa sheda, in za ka siyar ka kafa sheda. Ina fata mun fahimta. Za ku zo ku ji wannan sheda kafa ta mustahabbi ne, ba wajibi ba ne, ko da yake lafazi ne na umarni, amma dai mustahabbi ne kamar yadda za ku zo ku ji. Wala yudarra katibun wala shahidun, kada marubuci ya cutar da wanda ya ci bashi ko wanda aka ci bashin shi, wala shahidun, haka sheda kada ya cutar da wanda ya ci bashi ko wanda aka ci bashin shi. Ina fata mun fahimta. Nan ana fadakar da marubuci ne da shedu, kada su cutar ta ɗayan ɓangarori guda biyu, kada su cutar da wanda ya bada bashi ta hanyar zaftare abin da ya bayar. Marubuci ya rubuta ƙasa da haka, mai sheda ya sheda ƙasa da haka, kaga kada a cutar da wanda ya bada bashi. To sa'annan wanda ya karɓa, marubuci kada ya cutar da shi, sheda kada ya cutar da shi ta hanyar ƙari akan abin da ya karɓa, a rubuta ƙari kan abin da ya karɓa. Mai sheda ya sheda ƙari akan abin da ya asalin gani ya sheda. Dan haka Allah sai ya kwabi ya ja kunne ya zaburar da masu rubutun sheda da waɗanda ake kafawa sheda, cewa lallai ne kada su cutar da mai dukiya da ya bada bashi, kuma kada su cutar da wanda ya ci bashi. Fa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum, idan kuka aikata haka, kuka yi sheda akan abin da yake ba haka ba ta hanyar ƙarawa ko ragewa, ko kuka rubuta ta hanyar ƙarawa ko ragewa, fa innahu fusuqun bikum, wannan ficewa ne daga da'ar Allah, wannan sabawa Allah ne, fasikanci ne wannan. Wattaqullaha, ya ku al'ummar musulmi, ku tsoraci Allah cikin dukkan umarni da hani da Allah yake, ku aikata abin da ya umarce ku, ku hanu daga abin da ya hana ku. Wa yu'allimukumullah, kuma Allah yana sanar da ku hukunce-hukunce na mu'amalar cinikayya a tsakaninku. Ina fata an gane. Ku tsoraci Allah, Allah yana sanar da ku waɗannan hukunce-hukunce. Wasu suka ce ku tsoraci Allah, Allah zai kare ku da ilimi. Ina fata mun fahimta. Wallahu bi kulli shay'in alim, lalle Allah masani ne game da komi, sanin shi game da komi, wannan shi ke nuni akan akwai sakamako da zai biyo baya. Idan kayi da kyau zaka ga da kyau, idan kayi ba kyau zaka ga babu kyau, zaka ga sakamako daidai da irin aikin ka. Aljaza'u min jinsil amali. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Wannan aya kamar yadda muka bayyana a jiya ita ce aya mafi tsawo a cikin Alkur'ani. Aya ce da tafi shahara gurin malaman tafsiri da malaman fiqhu, da ita ce da ayar dainu, wato ayatul daini, ayar bashi, ayar bashi. Ina fata an fahimta. Wannan aya kamar yadda muka gabatar da bayani, aya ce da tazo dan tayi bayani game da harka na kullatayyar cinikayya da bashi, kuma aya ce da tazo dan tayi bayanin halacci, halacci na ciniki na assalamu, kamar yadda bayanai suka gabata. Bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana waɗannan hukunce-hukunce waɗanda suke cikin wannan aya, Allah madaukakin sarki sai ya bayyana mana a ayar gaba, aya ta 283, cewa idan har ya zan wannan bashi da za a ci, wannan abu da za a yi na rubutu ya kasance a halin tafiya, mana kuna halin tafiya ba a samu marubuci ba, to yaya za a yi? Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki sai ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda.
Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Fa in amina ba'dukum ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر إذن كك كسنتي أهالٍ تفيا فلم ولم تجدوا كاتبا بكو سامو مربوچي با. kaga ana magana a zaman gida a wancan ayar da ta gabata kenan. To amma anan kuna halin tafiya, kun yi tafiya daga gari kaza zuwa kaza, a hanya sai wani yana da buƙatar ya ci bashin wani, ko kun tafi siyayya ta kaya, ko kun tafi cinikayya, wanda so da dama haka takan faru. Kun tafi da abokan kasuwanci, ka gama siyayya sai ka ga ga wasu kaya kana da bukata, ga kudinka guzurinka ya kare, ga abokin tafiyar kana da isassun kudi, kaga zaka bukatu zuwa ga karban bashi ko? Allah madaukakin sarki sai ya ce wa in kuntum ala safarin, idan kuka kasance a halin tafiya, wa lam tajidu katiban, ba ku samu marubuci ba, babu marubuci. Kaga wannan, a cikin wannan gabar akwai ishara game da wannan na nuna mana a cikin Larabawa da wato annabi ya tashi cikinsu suna da ƙarancin marubuta da makaranta. Ina fata an gane. Ko da yake a yanzu ana iya a samu ga wani mai kuɗi, ga wasu ba su iya rubutu ba da karatu, ana iya a samu haka, amma yana da ƙarancin gaske. In bai iya da Turanci ba, ya iya da Hausa. In bai iya da Hausa ba, ya iya da Larabci. In bai iya da Larabci ba, ya iya da wani yare, ko Yarbanci, ko Inyamuranci, ko kaza ko kaza. Ina fata mun fahimta. To Allah madaukakin sarki sai ya bayyana hukunci da haka za ta faru ku samu kanku a halin tafiya, ba ku samu marubuci ba, ba wanda zai rubuta bashi a tsakaninku. Allah sai ce farihanun makabuda, to sai a bada jingina na wata dukiya wacce wanda zai bada bashi zai karba, sai ya bada bashi a madadinta. Ina fata mun fahimta. Ma'ana ar-rahanu shine jingina, jingina da kuka sani. Duk da kada wasu su fahimci jingina ko jingina a jikin wani abu, a'a, jingina ta dukiya. Da sa'ad da zaka zo ka ce wani ba ni bashi, sai ka ce me zaka bani da zan samu amincin da zan dauki dukiya ta na baka bashi. Jama'a mun gane da kyau kuwa. Babu laifi ka zo neman bashi a guri na miliyan 2, miliyan 5, sai in ce kawo min takaddun gidanka. Kana da fili, kawo min takaddun filinka, ban takaddun motarka. Ina fata mun fahimta. Wannan ba laifi bane. Allah sai ya ce farihanun maqbuba, to sai a karbi wato wata dukiya a matsayin jingina, maqbubatun, dukiyar da shi da ya ba da bashi zai karba. Ina fata mun fahimta. A wannan gabar malamai suka ce da wanda zai karbi bashi ya ce na baka jinginar gidana, ba ni bashi miliyan 2, amma bai dauki takaddun ya bashi ba, suka ce har yanzu bata zama farihanun makabuda ba. Dan Allah sai da siffanta jinginar da karba. Ina fata mun fahimta. Kaga da kace na baka jinginar gidana, jingina ta yiwu, amma ko ya karba. Jama'a kun gane, ga mashin dina jingina, ga dabbobi na jingina, ya karba, eh to jingina ta zama rihanun maqbuda. Ina fata mun fahimta. Dan haka duk abin da kuke da shi a wannan hali da ba a samu marubuci ba a halin tafiya, kwa iya dauka ku bayar a matsayin jingina da za a karba, dan a amintu a dauki bashi a baku. Dan haka ka iya bada gida, ka iya bada kayan da ka siyo daga gefe, ka siyo wasu, in ka koma gida ka ɗebi kuɗin ka bashi. Ka iya bada duk wani abu da a iya jingina da shi. Ina fata mun fahimta. To wannan jinginar wajibi ce, idan zan karbi bashi dole sai ina da wani abu da zan bayar a jingina, ko kuwa mustahabbi ce? Jama'a mun gane, dan ai jinginar tana madadin bashi ne, jinginar tana madadin rubutu ne, haka ne? Jama'a mun gane kuwa, jinginar tana madadin rubutu ne. To ita jinginar dole ce ko mustahabbi ce, wajibi ce, farilla koko annadabu ne, koko jingina ce, kwadaitarwa ce, alal istihbabi. Ku ban amsa. Jingina mustahabbi ne ko wajibi ne a sa'adda wani zai ci bashi? Shin mustahabbi ne ko wajibi ne? Ba mu kai ba tukuna, yanzu ba mu kai can ba, yanzu ana maganan jingina mustahabbi ce ko wajibi ce. Malamai gaba ɗaya sun haɗu akan jingina mustahabbi ne. Jama'a mun gane, suka ce mustahabbi ne. To wannan jinginar a madadin me Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ta a sa'ad da za a yi mu'amala da bashi? A madadin rubutu. Dan Allah shayi walam tajidu katiban, ba ku samu mai rubutu ba, farihanun maqbuda. Kenan jinginar tana madadin mene? Rubutu. To jinginar mustahabbi ce, to abinda jinginar take a madadin shi shi ma mustahabbi ne kenan. Ko kun gane da kyau kuwa? Da jinginar wajibi ce, to rubutun ma da ya zama wajibi kenan. Dan dukkan abin da zai iya zama a makofin wani, to yana daukan hukuncin wancan ne. Alwala mecece jama'a? wajibi to taimama ma wajibi ce dan taimama tana makofin alwala ne in babu ruwa jingina tana madadin rubutu ne in babu marubuci taimama tana madadin alwala ne in babu ruwa kenan taimama wajibi ce kamar yadda musayarta ita ce alwala take wajibi jama'a kun fahimta kuwa to kenan mun fara amsa tambayar farko tun a farkon ayar canta 282 da Allah ya ce idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu umurni ne amma alal istihbabi jama'a mun gane da kyau kuwa bari na ƙara yi mana misali na san za mu fahimta sosai yadda ya kamata juma'a idi sai ta dace da juma'a idi sai ta dace da juma'a to mu aje wannan surar a gefe shin juma'a da idi a ayadul muslimina al ayad al usbu'iyya juma'a wajibi ce ko ba wajibi ba wannan ba wanda zai sabani akan wajibi ce me yasa ta zama wajibi saboda tana madadin sallar azhar ne azhar wajibi ce ko ba wajibi ba to juma'a ma wajibi ce jama'a mun gane da kyau to kamar yadda juma'a take madadin azhar ta dauki hukuncin azhar na wajibci haka jingina ya dauki hukuncin rubutu saboda ita jinginar mustahabbi ce ina fata mun fahimta to sannan ka dawo idi karama ko babba wajibi ce ko sunna ce muakkada wajibi ko sunna ce muakkada to an yi sabani idi jama'a karama ko babba sunna ce ko wajibi wajibi ce jama'a me yasa ta zama wajibi saboda da idi karama ko babba za ta dace da juma'a idan kai idi karfe 9 to ba za kai juma'a ba ba za kai azhar ba sai dai ka fito kai la'asar ko kun fahimta da kyau kuwa da idi ba wajibi bace da ba za ta zama madadin azhar da take wajibi ba ina fata mun fahimta kun fahimci al-ashbahu wan-nadha'ir wannan shi suke ake kira da al-ashbahu wan-nadha'ir a fiqhu ina fata an gane dan haka jingina a sa'ad da za a bada bashi mustahabbi ko wajibi mustahabbi to shi kan shi rubuta bashin shi ma mustahabbi ne ina fata mun fahimta to sannan kafa shedu biyu mustahabbi ne kamar yadda wato jingina yake mustahabbi dan ai da rubutun bashi da kafa shedu guda biyu da kafa sheda a sa'ad da zakai ciniki da Allah ya ce wa ashhidu idza tabaya'tum ai duka wannan jingina an bada ita ne dan a samu tabbas kamar yadda rubutu da sheda an yi su ne dan a samu tabbas jama'a kun fahimta da kyau kuwa dan haka sai ya zama jingina a madadin waɗancan ne guda uku to jingina mustahabbi ne su ma sai su zama mustahabbi ina fata an fahimta wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda to lallai ne a bada jingina jinginar da za a asalin karbe ta jinginar da mai dukiya wanda ya bada bashi zai karba ya aje fa in amina ba'dukum ba'da idan sashen ku ya amintu da sashi ni na yarda da kai wani kai amintacce na ne wani eh kai ba sai mun rubuta ba wani amini na ne kai ina fata an gane to babu laifi Allah sai ya ce falyu'addi allazi tumina amanatahu kai da ka karbi amanar wancan da ya amince ma ya baka bashi ba marubuci ba sheda babu jingina to ka idar da wannan amanar da ka karba tashi falyu'addi allazi tumina amanatahu lalle ka idar da wannan amana wannan bashi da ka karba aka baka sakamakon aminci to lalle ka bayar ka idar ka mayar da wannan bashi ina fata an fahimta wannan umarni ne na wajibci anan kaidar dole wannan umarni ne na wajibci dan ba a ce mustahabi ba kace bashin mutun a ce mustahabi ne ka biya ko kuwa ba zai yi ba dan nan wannan dole ne dole ka idar da bashin ka ce eh dole ka biya na fata mun fahimta dan haka fal yu'addi dinnan fi'lun mudari'un multasiqun bilamil amri lamun ce ta umarni kenan fi'lin sai zama yana dauke da umarni malamai suka ce wa hadha amrun ma'nahu alwujubu wannan umarni ne na wajibci ina fata mun fahimta bi qarinatil ijma'i ala wujubi ada'id duyun saboda ai gaba daya malamai sun hadu ba su yi sabani ba cewa duk wani bashi to dole ne sai an mai da shi ina fata mun fahimta dan haka da Allah ya ce falyu'addi allazitu mina amanatahu allazitu mina wanda aka amintu da shi aka bashi amana falyu'addi amanatahu to ya idar da amana da aka bashi bashi aka amintu ba a rubuta ba ba a kafa sheda ba ba a karbi jingina a hannun shi ba aka bashi to ya dauka ya mayar wallattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijin shi kada an amintu da kai an baka bashi kuma kai musu kaji tsoron Allah ina fata mun fahimta wani ya amintu da kai ya ce wani eh ga bashi za a rubuta sai wanda ya bayar ya ce ai ba sai a rubuta ba kai wani eh ba na amintu da kai ba to kaji tsoron Allah kada kai musu wannan bashi dan wani haka wasu suke yi ina fata an gane wani ya ci bashi wani eh ina bin ka bashi sai ya ce wani bashi kai mun na ma taba cin mun mun ma taba alaka da kai ne kai ni na ma san ka ne misali sai ya inkari haka ta taba faruwa wani alkali rikicin bashi yazo aka kawo mishi wani ya ci bashin wani bai biya ba tsawon lokaci sai da wannan da ya bada bashin shi ma ya shiga cikin kunci sai ya tunano ai wani fa yana bin shi bashi mana fatara mai ta da tsohon bashi ko yana zuwa ce wani ina bashi na sai ce kai wani bashi wani bashin da na baka na kaza da kaza a ni ban sani ba wani ka tuna mana a guri kaza rana kaza na baka kaza ce shi wallahi shi bai ma taɓa ma mu'amala da shi ba shi kuma wancan sai abin yi mishi ciwo ya ga a sa'ad da kake neman taimako na taimake ka ni yanzu ba ka taimake ni ba a bashi bashin da na baka ka dawo min da kayana sai ka saƙuri sai ya tafi kotu wannan ya ce wallahi ba bashi wanda ya ce wallahi ya bashi bashi wannan ya rantse wannan ya rantse in kai ne alƙali ya za ka yi shi yasa malamai suke cewa aikin alƙalanci ba karatu ba ne kaɗai akwai gogewa a rayuwa akwai shekaru ka je ka binciki tarihin malamai mafi yawancinsu sai sun shekaru 60 70 80 sai su karbi aikin alƙalanci saboda sun goge suna da wayau sun gajiye sun ga yau sun san wani sun yi mu'amala da kaza ba wai karatu ne kadai ba wannan alƙalin ya kalli wannan da yace yana bi ba shi ce kai eh ina shaidan kai yace shi ba shi da shaida ba shaida eh ba wani abu da zaka iya tunanowa na shaida ce shi babu yace sai dai ya iya tuna a inda ya ba da wannan bashin akwai wata randa akwai wata bishiya haka a bayan gari alƙalin ya ce to tafi ka je ka taho da bishiyar da randan su yi maka shaida tafi je ka kawo su an ka shaida ya za na kawo randa da bishiya ce ka tafi ya tsaya gaddama aka hada shi da wasu suka fita da shi daga kotu zai tafi kawo shaida alƙali ya ci gaba da rubutu ya ci gaba can ya dago kai ya kalli wannan ce kana ganin ya kusa zuwa gurin wannan bishiyar nan kuwa sai ya dan daga kai sai ya ce eh amma gurin da dan nisa ne wurin da nisa. Yanzu kaga ba aya bace ya jawo. Alƙali bai jawo aya ba. Bai jawo hadisi ba, amma gugewa ce ta rayuwa. Can sai ya ce aje a dawo da wancan kai ya ɗauki kuɗin shi ka bashi, sa aka yi mishi bulala 8 ne ko bulala 10 aka ci taren shi shikenan. Yanzu kaga nan ba aya bane, ba hadisi bane, a ƙwarewa ne da gugewa a rayuwa. Ina fata mu fahimta. Ya san bishiyar to ya san bashin kenan mana. Yawwa, shi yasa Allah madaukakin sarki a wannan ayar jama'a ya ladabtar da kai da aka amintu aka baka bashi. Allah ya ce wal yattaqillaha rabbahu, ya tsoraci Allah ubangijin shi, ya ji tsoron Allah. Allah ya kutuma min alhaqi shay'a, kada ya boye wani haƙƙi da ya sani na wane wanda yake a kan shi, ya bayyana. In bai da shi, dai shi kenan sai a ce fa naziratun ila maisara, ko kuwa amma dai ya bayyana gaskiya. Wal yattaqillaha rabbahu, Allah ya ce wala taktumu shahada, kada ku boye shaida ku da aka kafa shaida. Allah sai ya ƙara waiwayowa kansu, Allah ya ƙara kwadaitar da su, ya ja hankalinsu cewa kada su boye shaida. Wala taktumu shahada, kada ku boye shaida. Waman yaktumha fa innahu athimun qalbu, duk wanda ya boye shaida to lallai athimun qalbuhu, zuciyar shi tana cike da zunubi. Saboda ai zuciya nan ne mahallul kitmani, nan ne mahallul shahadati wa mahallul kitmani. Zuciya ita take haddata abinda aka yi na shaida, kuma ita ce take bayarwa a sa'ad da aka bukata. In ta boye, in ya boye, ita ta boye. Ina fata mun fahimta. Fa innahu athimun qalbuhu, malaman tafsiri suka ce Allah ya keɓanci zuciya ne kadai, saboda zuciya ita ce shugaban gabobin jikinka gaba daya. Idza istaqamat istaqama aljasad kulluhu. Ina fata mun fahimta. Wallahu bima ta'maluna alim, lallai Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa, zai muku sakamako daidai da irin aikinku. Waɗannan ayoyi jama'a, kamar yadda muka ji, ayoyi ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya bayyana su bayan bayani game da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da riba. Waɗannan ayoyi suna da darussa da fawaid waɗanda za mu amfana da su, waɗanda za mu iya fitowa mu ɗabbaƙa su a cikin rayuwarmu don rayuwarmu ta yi haske. Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu. Na'am. Bashi da rance, me ake nufi da bashi, me ake nufi da rance? Hausa ce kawai, bashi rance ɗaya ne. Ko akwai a dictionary Bahaushe akwai bambanci ne? Da bashi da rance ɗaya ne. Ina fata mala ya fahimta. Wallahu almusta'an. Na'am. Wani ne ke magana? To, fa fi hataini al-ayataini min al-fawa'idi ghayra ma taqaddama, ina daga cikin darussa dake cikin waɗannan ayoyi banda waɗanda ambatonsu ya gabata. Jawazul mu'amalati fid duyuni, halaccin mu'amala da bashi, halaccin mu'amalar bashi, ko mu ce rance, ko malam? Halaccin mu'amala da bashi ko rance, sawa'un, daidai ne, duk ɗaya ne. Kanat duyunu salamin, shin bashi ne na cinikin assalam, au shira'in, ko kuwa a bashi ne da aka yi na cinikayya, au qardin, ko kuwa bashi ne na kuɗi da aka bayar. Wannan ayar tana nuni akan halaccin haka. Ina fata mun fahimta. Kaga musulunci ya ba da dama a iya mu'amala da assalamu, ko ai bashi, ko a yi wato asalin siyayya da bashi. Wannan maslaha ce da take komawa zuwa ga musulmi gaba daya. Don haka shi yasa Allah madaukakin sarki dukkan wata doka da wani hukunci da yake saukarwa a Qur'ani ko sunna, to tana lura da masalihul ibadi, wasu abubuwa ne na alkhairai waɗanda za su wato zakkewa mutane da ƴan adam da bayin Allah, to wannan dokar, wannan hukuncin Allah maɗaukakin sarki yake tabbatarwa. Asaniya fa'ida ta biyu, wa min ha, daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin wannan aya, wujubu tasmiyatil ajali fi jami'il mudayanat. Lallai ne a faɗi lokaci da za a bayar da wannan bashi da za a dawo da shi, lallai sai an faɗi lokaci. Ina fata mun fahimta. A faɗi lokaci, sati guda ko wata guda ko shekara guda, in lokaci yayi ba ka da shi sai a jinkirta maka, a bisa ka'idar wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara. Asalisa fa'ida ta uku, wa minha, na daga cikin darussa dake cikin wannan aya, amruhu ta'ala bi kitabati duyuni, umarni da Allah maɗaukakin sarki ya bayar na a rubuta bashi ko basussuka. A cikin wannan umarni, rubuta bashi ko rubuta wata yarjejeniya ko ba ta bashi ba, malam yace kad yajibu, wani lokaci rubutun yakan zama wajibi. An gane, ka amwalil yatama, kamar dukiya da za a ɗauka a baka ta marayu. Kaga anan rubutu duk da ba bashi bane amma wajibi ne, don haka za ka ɗauki amanar wasu marayu, an raba gado za a baka gadon su, saboda ƙananan yara ne, ba su girma ba, ba su balaga ba, ba su mallaki hankalin kansu ba. To lallai a rubuta wane wane, an ɗauki dukiyar gadon wane da wane, an danka a hannun shi a rana kaza ga watan kaza, wane da wane su ne shaida. Lallai wannan rubutun wajibi ne. Ina fata an fahimta. Wal awqaf, ko kuma rubutu na sadaukar da wata dukiya da yin waƙafinta, dukkan dukiyar da aka yi wata waƙafi aka barta a hannun wasu, to lallai ne jama'a a rubuta cewa dukiya kaza to tana hannun wani, ko tana hannun wani da wani, ko su wani da su wani. Don haka dukiya ta waƙafi tana da nata hukunce-hukuncen. Na daga cikin hukunce-hukunce da ke da alaƙa da dukiya ta waƙafi, kafin nan tukuna ma, menene waƙafi tukuna? Waƙafi ba waƙafi a gurin malaman Ƙur'ani ba, waƙafi ba wannan ba. Ana nufin waƙafi da za ka yi wa wata dukiya taka, ka tare ta daga gado, ka tare ta daga kyauta, ka tare ta daga alkhairi, ka ce ka sadaukar da ita ga Allah, ko ga addinin Allah, ko ga bayin Allah. Ka sadaukar da ita, ba za a gada ba, ba za a kyautar ba, ba za a wato asalin yi kyautar ta ba har zuwa tashin alkiyama. To lallai ne kai din nan da kake da haƙƙi na wannan dukiya da ka sadaukar a matsayin waƙafi, to lallai ne ka rubuta ka barta a hannun wani da su wani, ka barta a hannun wani. Ina fata mun fahimta. Asali game da wannan hukuncin hadisi ne sahihi a cikin Bukhari, a cikin kitabu zaka, hadisin Abu Talha al-Ansari, hadisin wannan gona tashi da tafi shahara da biruha ko bayruha. Kamar yadda Bukhari ya rawaita hadisin, Abu Talha mijin mahaifiyar Anas dan Malik, a sa'ad da wannan aya ta sauka ta suratu Ali Imrana, fadin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Talha da ya ji wannan aya sai ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya manzon Allah ga aya ta sauka, kuma ni ba ni da wata dukiya wacce tafi soyuwa a gare ni sama da wannan gona ta biruha. Ya ce ya manzon Allah ga ta nan na bayar da ita ga Allah fi sabilillahi. Annabi ya karɓa, ya yi mishi addu'a. Annabi sai ya ce amma ina ganin ka barta ka danka gudanarwarta a hannun danginka da 'yan uwanka. Aka ce faja'alaha fil aqrabina, sai ya sanya gudanar da wannan wakafi ga dangin shi na kusa da ƴan uwan shi. Aka ce haka wannan gona ta ci gaba da gudanuwa, babu wanda yazo yace ai dan shi ne a bashi gado, babu wanda yazo yace ai wani wan shi ne ko kanin shi ne yayi mishi kyautar wannan gona. Ina fata mun fahimta. Dan haka dukkan dukiyar da aka tashi za a yi wakafin ta jama'a, lalle a rubuta waɗanda za a barwa wannan wakafi a hannunsu, gudun rigima, gudun rikici. Ina fata mun fahimta. Da haka idan kai uba ne, to lalle ka tabbatar ka rubuta, dan nan ba gado bane, balle a ce ya halatta ka ba wani, bai halatta ka ba wani ba. Idan kai malami ne, to ka tabbatar da su wane ne za su ci gaba da gudanar da makarantar ka da kai wakafinta, ka sadaukar da ita ga Allah. Lallai ne a rubuta, saboda gudun rikici da hayaniya. Ina fata mun fahimta. Dan haka wannan rubutun a wannan halin malamai suka ce qadiyya jibu, yana zama wajibi. Kaga ba kaman na bashi ba da muka ce mustahabbi. Malam yace wa qad yustahabbu kama fi diyunil mutlaqa, wannan rubutu yakan zama mustahabbi kamar yadda yake a cikin basussuka waɗanda ake ta'amuli da su na yau da kullum. Kaga shine karatun da muka yi kenan. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah madaukakin sarki ka taimake mu. Jama'a ga karatu ya karatu a nemin ishara gari akwai hadari. Dan haka jama'a zan tsaya da karatun nan cak, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu a gobe, sai mu tashi fa'ida ta hudu, inda malam yace wa minha amruhu ta'ala lil katibi an yaktuba bainahuma fala yamilu ma'a ahadihima liqarabatin wala ghairihi wala ala ahadihima li'adawatin aw nahwiha. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Za mu saurara anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.